بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسك سادوا أيوم ثلاثة درام لاربا قوم شاء hudu ga watan 11 miladiya 2023 wanda ya daidai da 30 ko da 30 ga watan 4 jumada rabi'in tsani hijira 1445. A wannan majalisi da muke haɗuwa mun karatu littafin mu al-Istiqama na Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wannan shine darasin mu na 16 da darasin mu na 16, kuma har yanzu muna cikin fasali da malamin yake mana magana akan jayayya, rashin kyawun jayayya da ayoyin Allah ta'ala ba tare da dalili ba. A darasinmu da ya gabata, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya yi ƙoƙarin nuna mana dalilan da suka janyo saɓani da kuma abubuwan da suka sa ake jayayya da ayoyin Allah ta'ala ɗin ba tare da ilimi ba. Daga cikinsu mun ji ya ambaci al-ma'qulat wal-barahin wa aqida, wanda kusan a kansu muka juma muna bada misalai. Ma'qulat su ne abubuwa na hankali kawai, mutum kawai hankalinsa ya bashi wani abu ko da ya ci karo da al-Qur'ani sai ya ce shi wannan abin da hankalinsa ya bashi shi zai bi. Kaga wannan kuma jayayya ne da ayoyin Allah ta'ala, ko kuma abinda suke kiransu da barahin al-aqliya ko kuma al-aqisa, jam'i na qiyas, wato kwatance. Kawa mutum zai kwatanta wani abu da wani abu shikenan sai ya ce hakan kuma shine daidai, ko da wannan abin da ya hukunta ya ci karo da ayar al-Qur'ani, maganar Allah subhanahu wa ta'ala ko maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ma wannan mun bada misali a kansa. Bada misali a kan wannan shi ne abinda na ji Sheikh Kabiru Gombe yana faɗa satin da ya gabata dangane da salatul fatihi, wanda mai jawahirul ma'ani ya ce ta fi al-Qur'ani sau 6,000. Ka karanta salatul fatihi lima ugulika al-khatimi lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi ya fi al-Qur'ani sau 6,000. Wai da aka tambaye shi sai ya ce raƙumi, ba Allah bane ya halicci raƙumi? Aka ce Allah. To jirgin sama fa, wa ya halicci jirgin sama? Aka ce mutum ne. Ce to kayan da raƙumi zai ɗauka, jirgi ɗaya kayan da jirgin sama zai ɗauka, raƙumi zai iya ɗauka? Aka ce ba zai iya ba. Hakanan kuɗi farashi na jirgin sama ko na raƙumi ya yi farashin jirgin sama? Aka ce bai ba. sannan tafiyar da jirgin sama zai laƙumi zai iya yin irin ta aka ce ba zai iya ba yace to kaga laƙumi Allah ne ya halice shi amma kuma ga wani abu da dan adam yayi yafi wanda Allah ta'ala yayi to kamar haka ma salatul fatihi take da alqur'ani kaga wannan kwatance ne wannan ko aya ce ba aya ba shine al-aqisa din kwatance kawai ai ta kwatanta maka wasu abubuwa irin waɗannan wanda zaka ga a hankalce za a yi ta baka abubuwa ba wai ana maka maganar nassi na alqur'ani bane ko na sunnar ma'aikiya da salatu wassalam to sannan a daidai darasin da ya gabata mun tattauna akan al-mukashafa da mawajid da al-azwaq duka waɗannan mun yi bayani a hankali a kansu ta yadda za mu gane cewa waɗannan abubuwan duk su ne suka shigo da rikici cikin al'ummar musulmi su ne dalilan da suka janyo wasu suke jayayya da ayoyin Allah ta'ala ba tare da ilimi ba ga Allah ta'ala yana faɗa abu wani kuma ya ce ai shi zauƙinsa bai ba shi ba ko wani ya ce alwajidu nasa bai ba shi ba ko an masa mukashafa da wani abu da yake saɓanin wannan to yau za mu tashi inda malai ke cewa fa hadhihi halu man yujadil fi ayati llahi mutlaqan wa min al-ma'lum sanannan abu ne anna allazi yujadilu fi jami'i ayati llah cewa dukkanin wanda yake jayayya a cikin gaba ɗayan ayoyin Allah ta'ala la yujadilu bi sultani to wannan yana jayayya ne ba dalili duk wanda Allah ta'ala zai faɗi magana shi kuma ya ja da wannan maganar ta Allah ubangiji to za ka same shi bai da dalili kwata-kwata bai da dalili fa inna sultan min ayati llah saboda shi sultani din kamar yadda muka fahimce shi a darasin da suka gabata ai ana samun sa ne a cikin ayoyin Allah ubangiji ya tabbata cikin abin da muka karanta na ayoyi cewa sultan shine hujja hujja kuma shine kitabun munazzal saukakken littafi da Allah ta'ala ya saukar to a yanzu kuma babu wani saukakken littafi sama da alqur'ani to duk wanda zai ja da wata aya ta alqur'ani ayin Allah ta'ala ba zai iya ba zai taba samun daidai ba zai samu dace ba domin shi sultanin ba a samun sa sai cikin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar wa innamal ladhi yujadilu fi ayati llahi bi sultani kadai wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala shine wanda yake da sultan yakunu kad jadala fi ba'd ayati llahi bi ba'd ayati llahi to zaka same shi sai dai ya dauki wasu ayoyin Allah ta'ala kuma ya jayayya da wasu ayoyin Allah ta'ala da a wannan satin da yake mun yi tafsirin daya daga cikin ayoyin da muke ta magana a kan su ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi wadanda suke jayayya da ayoyin Allah ta'ala ba tare da wani sultani da ya zo musu Allah ubangiji ya ce kaza amma wani kuma ya ce ba haka ake nufi ba to babu komai a cikin zuciyarsu face girman kai wato sun gane gaskiyar lamarin amma dai ba za su bi ba ne saboda girman kai to abin da ya hana su su bi ayoyin Allah kuma abin da ya hana su ya sa su suke jayayya da ayoyin Allah ma hum bibalige ba za su iya kaiwa ga wannan ba a burinsu ba zai cika ba abinda suke da bukata ba zai yi ba kwata-kwata da aka a ranar alkiyama kuma Allah ubangiji zai musu azaba to sai ka samu wasu suna jayayya da ayoyin Allah ne da kuma wasu ayoyin na Allah ta'ala sai wani ya dauki alqur'ani ke nuna maka cikin alqur'ani akwai tufka da warwara na ba misali a gurin tafsiri ma cewa Allah Ubangiji ya faɗa cikin Al-Qur'ani cewa yawma idin yawajju alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard wala yaktumuna Allah hadithan. Ranar alkiyama waɗanda suka saba wa Allah ta'ala, suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka zama kafirai suka saba wa Allah Ubangiji, za su yi ta fatan lautu sauwa bihimul ard, a ce an mayar da su kamar dabobi. Kun san dabobi, za a mayar da su ne kunu turaba, haka Allah ta'ala zai ce musu idan an gama. Su din ma za a yi hisabi a tsakanin dabobi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ranar alkiyama za a yi hisabi tsakanin dabobi. Dabba wadda take da kaho, wadda ta soki dabbar da ba ta da kaho, to ranar alkiyama Allah ta'ala zai yi wa waccan kaho ta rama sukan da aka yi mata. Wannan shine hisabin da za a yi wa dabobi saboda cikar adalci na Allah ta'ala. To idan an gama kuma sai a ce da su kunu turaba, ku zama duk ku zama kasa. To su ma kafirai idan aka yi wannan a gaban su, ya wajju alladhina kafaru wa asawar rasul law tusawwa bihim al-ard, za su so su ma da ma a ce duk su zama kasa. Kuma a wannan ranar ba sai su koyi wa Allah ta'ala komai ba. To sai wani ya ce baka, to ai akwai wani guri kuma Allah ta'ala ya nuna cewa sun boye din, za su ɓoye magana, za su riƙa cewa Allah Ubangiji ma kunna mushriki, mu ba mu yi shirka ba. Kaga idan mushriki ya tashi gaban Allah ta'ala yana cewa shi bai yi shirka ba, ai kaga kamar ya ɓoye wani abu. To sai ce maka an samu tufka da walwala, can Allah ta'ala ya ce ba za a ɓoye magana ba, nan kuma gashi ƙiri-ƙiri kuma an ɓoye magana. To akwai waɗanda suke yin irin wannan jayayyar, a ɗauko Al-Qur'ani a riƙa gwama ya sha'ana, so a nuna maka cewa akwai tufka da walwala, akwai kwangaba kwan baya, akwai kaza da kaza da kaza da sauransu. To sannan wannan shine abu na farko, waɗanda yujadilu fi ayatillah bi ayatillah, za su yi jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala amma kuma da ayoyin Allah Ubangiji. To irin wannan batsali ba abu bane da ake so. Al-Qur'ani ba ka shigarsa tukunna sai ka shirya. Dan ka haddace Al-Qur'ani har yanzu ba ka kai ka tsoma baki a cikin Al-Qur'ani ba, musamman maganar ma'anoninsa. In ana maganar hadda, wannan kana da dama dan ka haddace. Amma in ana maganar ma'anonin Al-Qur'ani, to kuma kana da buƙatar wani abu ƙari a kan haddacewar da kai har ila yau. Babu shakka in ka haddace Al-Qur'ani, sanin ma'anonin zai maka sauƙi ƙwarai da gaske, da kuma tattaro abubuwa masu iri ɗaya duk zai maka sauƙi. Amma dai haddace shi kaɗai ba zai baka dama ka fahimce shi ba. Shi yasa ko a farkon darasin nan na faɗa mana cewa wasu daga cikin waɗanda suke huffaz na Al-Qur'ani, kuma yana cikin talbis Iblis na Ibn al-Jawzi, yace su ma matsalar su kenan. Dan mutum ya sauke Al-Qur'ani sai yake gani shi yanzu shi ma fa ya zama malami, daka ko gurin karatu ma ba zai je ba, ba ruwansa shi ma yana ji shi ma yanzu fa ya zama abin da ya zama. To karatun Al-Qur'ani daban, sannan ma'anarsa kuma daban, kuma kai abin da ka iya karatun ka iya da haddacewa, amma yanzu ma'anar kuma ake so ka sani. To ma'anonin Al-Qur'ani su kuma akwai abin da malamai sun tabbatar da kowa ma ya sani, akwai tafsirin da kowa ya sani, amma akwai wani tafsirin da dole sai malamai ne za su yi maka shi. To idan baka san irin wannan ba, bai kamata ka rika tsoma baki a cikin abin da ya shafi Al-Qur'ani. Sai sa za mu ji kamar wasa, amma kuma gaskiya ne. A da haɗin da za ka ji ana cewa qutilal karrasun, wani ya ce an kashe masu karas, ba yi ba? anyi ko saboda karrasun zaka ji kamar karas din ake magana to amma karas din ake magana ba haka ba ko wa katala dauda wa katala habi wa wadene dauda jaluta ko yace to wani ya kashe wani anan gurin amma dai ba a san ainihin wa aka kashe kuma wa yake kan ba irin wannan tafsirin mun gane wanda watakila ya haddace alqur'ani amma bai san ma'anarsa ba saboda haka zai ke kwatanta sautin da yaji na abin da yake faɗa da wata ma'ana da ya sani a yarensa kun gane satin da ya wuce nake tambaye wani yaro menene bambanci tsakanin push da press da squeeze sai na ce masa push dai na pushin ne sai ce mun ai shi pushin kamar fasawa ke abin lura shi ne kun ga push mun fahimta ai yayi kama da fasawa kaga bai san ma'anar ba amma sautin ya bi sai kawai ya ba da ma'anar to akwai wadanda suke wa alqur'ani irin wannan to waɗannan ga wa maƙadarullahi haƙa ƙadarihi za kuma lafiya a maƙadarullahi haƙa ƙadarihi kaga zai ɗauka cewa tana magana akan ƙaddara ne wani kuma kwata-kwata ba akan ƙaddara suke magana tana magana akan kima da daraja na Allah ta'ala to suna nan da yawa na'am
Hausar da kake da
ita to shine ne mun fahimta to wannan shine abin da malaka yake mana magana a nan wa hadhihi alhal yuhmad minha an yakuna ihda alayatayn nasikhatun laha to irin wannan halin abu ne mai kyau ka fahimci cewa ɗaya daga cikin ayoyi tana iya zuwa ta zo ta yi nasakin ɗaya aw mufassiratan laha ko wata aya ta zo ta fassara wata aya bima yukhalifu zahiruha amma sai ya zama na fassarar da ta mata ya saba wa zahirin ita aya din ga wata aya abinda take nufi daban sai wata ayar kuma ta zo ta fassara ta idan ta fassara ta sai kaga fassarar da ta mata ya sha bamban da zahirin ita wannan aya din ta alqur'ani wa in kana salaf يسمون الجميع نسخا tare da cewa magabata duka biyun suna kiran su da annasku mun san abin da ke kira da nask shine shafewa manan sah min ayatin aw nusaha na'ti bi khairin minha aw misliha walahada lam yakun as-salaf min as-sahabati wat-tabi'in shi yasa ma magabata cikin sahabbai da tabi'ai yatrukuna dilalata ayatan min kitabillah illa bima yusammunahu naskhan ba ta barin abinda aya take magana akai sai dai da abinda suke kiransa da naskhu su magabata babu ruwansu sahabbai da tabi'ai kuma kun ga larabawa ne amma duk da haka in aya ta ci aka ci aya ta nuna ga abin da take nufi to su ba sa ja da wannan abu in kaga sun yi magana akai akan madlulin aya sai dai su ce nask an-nasku walam yakun fi ahadihim kutubun fi zalika illa kutubun nasikh wal mansukh su kuwa a lokacin su a zamanin magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai babu littattafan usulul fiqh babu littattafan kaza kawai abinda ake da shi ne littafi a wannan lokacin shine annasiku wal mansukh mun gane yanzu kun ga mu a wurin mu yanzu da muke rayuwa mun ce nasikh wal mansukh mana dai ce kawai za ta zo cikin kanmu shine an zo da wata aya kuma a zo da wata aya daga baya wanda ya tayi nasakin hukuncin da ke cikin wannan aya. Wannan shine abin da muka sani nasikh wal mansukh. Kuma haka yake wannan shine nasikh wal mansukh. To amma su a da a cikin magabata sahabbai har zuwa kan tabi'ai da yake ba a samu kullar ilimin usulul fiqh ba a wancan lokacin, to duk wasu abubuwa idan aka samu taqayyidul mutlaq suna kiransa nasakh. In aka samu bayanul mufham aw mubham shi ma suna kiransa da nasakh. Mun gane? In aka samu tafsirul am shi ma suna kiransa da nasakh. Su komai nasakhi suke kiransa. Amma a yanzu sai ka samu wannan abin mu a yanzu saboda ilimi ya zo an yi bincike cikin alkur'anin nan an furfitar da terminologies ɗin da za a iya gane komai yadda yake. Mu ba ma sa shi a cikin annasku. Bari mu ba ku misali. Yanzu misali Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya koren da kuke imani. Allah ubangiji yana magana da masu imani ne kawai. Duk wanda bai da imani baya cikin wannan kira. Kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi al'uns ko ba kun yi sallama. Sai kun yi sallama, in aka amsa muku sallamar kuma sai kun nemi a ba ku izini ku shigo. Haka kawai din gidan abokinka ne, ba za ka je ka burma kai ba, sai ka yi sallama. Idan ka yi sallama kuma sai ka ce in shigo, aka ce ka shigo shi ke. Idan ka yi sallama ba amsa ba, ka yi ta biyu ba amsa ba, ka yi ta uku ba amsa ba, aka ce ka tafi. Idan ka yi sallama aka amsa, ka ce in shigo, aka ce kar ka shigo, Allah ta'ala ya ce ka koma. Wala qilar ji'u farji'u, kar ka ji haushi, kawai ka koma. To wannan mai imani ne kadai ke yin wannan. Amma kuma ana tarbiyyantar yara akan irin wannan. Kin yana yaro yana karami, sai a nuna mishi cewa ba ko ina zai shiga ba, dole sai yayi sallama ya nemi izini. Ko dakin mahaifinsa ne. Yayi sallama ya nemi izini. Ban daki yayi alama a tabbatar da cewa ba kowa, ba wai kawai ko ina yaje ya burma ya shiga ba. To kun ga wannan akwai Allah, inda Allah ta'ala yake cewa wala junaha alaikum aw laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Amma babu laifi akan ku, inda Allah ta'ala kuna iya ku shiga wani gida wanda babu kowa a ciki, matukar dai akwai kayan ku a ciki. Misali kana da wani gida kana ajiye abubuwanka a nan, kana ajiye amfanin gona ko kana ajiye wasu kayayyakin ka gurin, amma ba kowa bane yake kwana a gida. To Allah ta'ala ya ce wannan babu laifi, kuna iya shiga wannan gidan. To su a gurin magabata sai su ce wannan ta biyu tayi nasakin wacce. Mun gane? Sai su kirawo shi da nasakh. Wanda a ka'ida ba nasakh bane, mu a yanzu ba ma kiransa da nasakh. Muna kiransa da takhsis. Mun fahimci wannan. Waccan ayar tana magana daban. Za ka shiga gida ko gidanka ko ma gidan waye, lalle lalle kai sallama. Wannan hukuncinta daban. Wannan kuma gida ne ba kowa, shi ma hukuncinsa daban. Saboda haka babu alaka tsakanin waccan ayar da wannan ayar ta fuskar ko dai ɗaya ya shafe ɗaya ko wani wani abu makamancin wannan. To amma su a gurin magabata suna kiransa da nasakh. Mun gane? A cikin suratul Isra'il ke tsammani Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridu al-ajilata, wanda yake son ajila ita ce duniya, man kana yuridu al'ajilata din mai san duniya wanda nufin sa da duk abin da fafutukar sa da yake yi kawai duniya ce zafin nasa duniya ce kawai to Allah ta'ala ya ce za mu gaggauto masa da duniya kun gane sai ya ce za mu gaggauto masa ma na sha'u abinda muka ga dama sannan ya ce liman nuridu mun fahimta ga wanda muke nufi to a cikin suratul shura kuma sai ya ce man kana yuridu harsal akhirah nazidahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya har zuwa karshe nu'tihi minha ko to su ma wannan magabata sukan kirawo irin wannan sai a ce da shi shi ma nasaki ne amma ba annasku bane wannan ana kiransa da taqayidul mutlaq a ilmin usulul fiqh amma su a gurin su duka nasaki suke kirawa don haka ka shiga cikin alqur'ani kawai kake abin da kaga dama za ka yi barna mai yawan gaske dole ne kana da bukatar sai ka fahimci shi kansa alqur'anin sai ka san ma'anoninsa sai ka san abin nan ba larabci bane irin wanda ka sani abubuwa da yawa za su zo a cikin alqur'ani amma ba yadda ka san su ba ba haka Allah ta'ala yake nufi ba da su din yadda kake ganin su a zahiri amma in ka koma wata ayar Allah ta'ala ya kara bayani akan wannan in kaga abu kamar an hana shi a wani guri in ka je wani guri kuma an kara bayanin da an yi wasu bayanai a wani guri so ba za ka tsayu a iyaka inda kake ba kawai kai ta bayani ko ka kore wani abu ko ka tabbatar da wani abu idan baka yi taka tsantsan ba sai ka koma kana yaki da ayoyin Allah ta'ala bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل وهما من آيات الله بالقرآن تو غاية دي عند أكي منا مغانا شيني أكوي عند ياها لتكنا إي جن جاد آيوين الله كي أمفا عند آيوين الله كجاد آيوين الله تعالى أما أعناني malai ce kamar jayayyar da muke yi da masu attaura da linjila kun ga attaura da linjila su ma ayoyin Allah ne amma kuma yanzu sai kaga ana comparative religion ko za a zo a ta tattaunawa wannan yana karanto verses na bible wannan kuma yana karanto ayoyin alqur'ani kuma dukan su ayoyin Allah ta'ala ne mun fahimci wannan to irin wannan ba laifi bane allazi anzalahu Allah مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ذا يا امفاني ده القران وجن يين wannan saboda shi alqurani an sauko shi ne dan ya zama musaddiqan lima bayne dai dan ya gaskata dalil da tafan da suka riga shi zuwa min alkitabi wa muhaiminan alai sanan alqurani ya tattare duka kowane littafi yana cikin sa isa maki alayhi salatu wassalam ya gaya mana ya taba ganin Umar ibn Khattab yana karanta wata takarda ko ta attaura ko ta linjila yayi masa fada yace masa tun ina nan ban mutu ba za ku fara duba wasu littattafai waɗanda ba alqurani ba yace masa to ko annabi Musa aka tayar yanzu ya tashi a duniya ba zai zama mai imani ba sai in ya yadda da aka addinin Allah ta'ala musuluncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi yayi nasakin kowane addini amma kuma in ka yadda da musulunci duka ka yadda da su saboda shi addinin musulunci babu wani addini na Allah ta'ala wanda musulunci bai yadda da shi ba mun gane amma yahudawa ba su yadda da kristanci ba ba su yadda da musulunci ba su kuma kristoci ba su yadda da musulunci ba mun gane amma sun yadda da Annabi Isa Annabi Musa shi yasa suke da old da new testament old testament shine taura ta Annabi Musa new testament shine injila ta Annabi Isa alayhi salatu wassalam kuma duka suke karantawa mun gane su wanda ba su yadda da shi ba shine alqurani amma in ka yadda da musulunci to duka ka yadda da su kowane annabi in dai Allah ne ya turo shi to ka yadda da shi to irin wannan jidalin kaja idan kana da ilimi kaja da wanda yake krista ko malami ko malamin krista ko wani pastor ka kawo ayar alqur'ani shi ma ya kawo ayar bible wannan ba shi ake nufi da ja jayayya da ayoyin Allah da gairi ilimin ba mun gane kar ka sashi cikin masu jayayya da ayoyin Allah da gairi ilimi kashi wannan ana so amma lalle a zama an tattara waɗannan sharuɗan guda hudu da muka tattauna akan su a wurin tafsiri kafin ka yi muqabala ko da ka san bible ko ka san wani littafi daga cikin littattafan ɗan bid'a to akwai buƙatar ka zama kana da ilimi akan abu sannan ka zama ka fahimci abin da kyau kuma ya zama dan Allah kake yi ba dan suna ba ba dan a ce ka yi nasara sannan kuma ka zama ka iya bayani in ka san baka iya bayani ba kar ka shiga cikin wannan harka in baka da iya bayani sosai da iya jan hankalin mutane wannan baka da baka cikin wanda yake bukata shi kuma iya bayani kamar yadda nake gaya maka a gurin tafsiri sai ka yi kokari zaka iya ba wai haka kawai rana ɗaya zaka iya yi wa mutane bayani sai kana gwadawa yau da gobe yau da ga matsaloli ne da suna faruwa a unguwanninmu ka bari ƴan masallacinku su gamsu da kai su yadda za ka iya tashi kai musu wa'azi kai musu nasiha ka faɗa musu abin da kake ganin cewa shi ne daidai ka ja hankalinsu abin akan abin da ka tabbatar da cewa ba daidai ba ne haka wata rana sai ka ji ka iya bayani sai ka ji kana zuba bayani ana sauraron ka amma ba zai yi rana ɗaya ba haka kawai ka ce sai kawai shi kenan ka tashi ka zama wani mai bayani ba zai yi dole sai da faɗi tashi amma mu'aradatul qur'an بمعقول او قياس فهذا لم يكن يستحله احد من السلف اما وني يكاو القران سي وني يزو كما يي معارضه ايه القران ده وني ابو نه هنكلي كو كما وني ماو كو وني كوتانشي كاي كانا كرانتا مسا ايه القران شي كما ينا ما وني كوتانشي wannan babu wani daga cikin magabata da yace yin haka ya halatta in aka karanta maka alqur'ani baka da wata magana da zaka iya kawowa ta cikaro da wannan ayar mun fahimta sai dai idan mufhami ne idan mubhami ne ka zo da wata aya da ta kara masa bayani in muqayyid ne ko mutlaq ne ka zo da wata aya da ta yi kaidinsa mun fahimta in a dunkule yake ka zo da wata aya da ta yi tafsilinsa amma ba za ka zo ka kama jayayya da ayoyin Allah a cikin littafin Allah ta'ala sai dai fa'in ta wancan bangaren za ka tattauna da masu attaura ko ninjila ne su ayoyin Allah ne alqur'ani ma ayoyin Allah ne amma ka rika ja da alqur'ani da hankalinka ko da wasu kwatance-kwatancenka to wannan babu cikin magabata wanda ya halatta shi وإنما ابتدئ ذلك لما ظهر الجهمية والمعتزلة بأفاري والنبا أجي ما أير القرآن كما كتشكي هنك لنك بيدوكا با كو أجي ما أير القرآن كزود ونكو تنشيك في أي بزيء با حرسي الجهمية سكبينا دا معتزلة أبا يمن تتونا أكن جهمية yanzu mutazila ne kawai mu tattauna akan su ba su mutazila wata firka ce daga cikin firkoki na bid'a ana danganta su zuwa ga Wasil ibn Atha da Amru ibn Ubayd waɗannan mutanen guda biyu ana danganta mutazilanci zuwa gare su Wasil ibn Atha da kuma Amru ibn Ubayd su biyun nan su ake dangantawa zuwa ga mutazilanci حسن البصري رحمه الله دا دالبانسا ne suna dalibansa yana karantar da su to kullowar wannan ilmul kalam wanda muke tattaunawa akan sa a baya yasa suke da wasu fikirori suke ganin cewa wasu maganganu da yake fada duk ba daidai bane kuma malamin su to wannan dan sabanin da aka samu shikenan sai suka koma su ma suka yi majalisin su a gefe daya a cikin masallacin to daga nan ne aka fara kiran su da mu'tazila mun gane ai a'zalahu taradahu kamar an sun kaurace wa wani guri sun kaurace wa malamin su Al-Hasan Al-Basri rahimahullah suna da usul watakila tattaunawa akan usul din su shine zai ƙara ganar da kai abinda Sheikhul Islam yake magana akai Mu'tazila suna da usul guda biyar na farko shine tauhid na biyu shine al-adl na uku shine manzila bainal manzilatai na hudu shine al-wa'd wal wa'id sannan na biyar shine al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar idan ka ji su yanzu zaka ga ai dukan su komai mai kyau ne adalci abu ne mai kyau ko sannan tauhidi abu ne mai kyau sannan manzila bainal manzilatai watakila shine ma zaka ji kamar yayi sounding kamar ba abin nan ba amma al-wa'd wal wa'id da al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar duka zaka ji abubuwa ne masu kyau amma daga lokacin da aka yi maka tafsilin me suke nufi da waɗannan abubuwan to a lokacin ne zaka fahimci me Sheikhul Islam yake so ya nuna wa at-tauhid a gurin Mu'tazila shine korewa Allah ta'ala sifofi gaba ɗaya sifofi a ce Allah ta'ala ba shi da kowace irin sifa baya ji baya gani ba duk waɗannan in dai sifa ce za a korewa Allah ta'ala shi suka ce domin aka samu ta'addudis sifati to kenan za a samu ta'addudis zawat wayan dai sifofi suka yi yawa to ai kenan masu sifofin za su zama suna da yawa shi kuma Allah shi kadai ne so ba zai yiwu ka yadda ka zama muwahhid ba mai kadanta Allah ta'ala dole sai in ka korewa Allah ta'ala kowace sifa gagonin ba tauhidin da kake kasani bane to amma kuma Allah ubangiji ya tabbatar wa da kansa sifa yace laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ba abin da ya kama da shi amma kuma yana ji yana gani kai ma kana ji kana gani ni ma ina ji ina gani amma laysa ka mislihi shay shi jinsa da ganin sa ba irin namu bane da ji na da gani na da jin mu da ganin mu gaba daya kafir tauyayyen ji ne da gani amma Allah ta'ala jin sa da ganin sa ya mamaye komai babu abinda Allah ta'ala baya kuma babu abinda Allah ubangiji baya gani komai yana gani kuma komai yana ji kuma ganin wani abu baya hana shi ya ga wani abu haka nan jin wani abu baya hana shi ya ji wani abu kowa yana jin abin da kowa yake kaga wannan jin ai ba irin namu bane saboda haka musamman din ne kawai ji aka gaya ma saboda shi ka sani gani shi ma aka gaya ma amma yadda ganin yake ba iri da ya bane da Allah ta'ala ne ta kami sulhi shi to a gurin su tauhidi shine ka kore wa Allah ta'ala kowace irin mun gane na biyu shine al-adl al-adl a gurin su suna ganin kun san abinda Allah ta'ala ya ambata cikin al-Qur'ani Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ubangiji shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa kaga wannan lafazin ta'malun daga amal ne ko aiki fi'li mudari ne ta'malun gashi nan jam'u muannasi ay muzakkar salim ta'maluna mun fahimta abinda kuke aikatawa Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ay wa khalaqa ma ta'malun Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice abinda kuke aikatawa shi da akwai matsala ta khalqu afalil ibad wato halittar ayyukan bayi duk abin da kake yi Allah ta'ala ne yayi ka da aikin ka gaba daya komai amma Allah ta'ala ya baka hanyoyi guda biyu kuma sai ya baka ganin dama in ka ga dama kai nan Allah ta'ala dama ya halitta ma in ka ga dama kai nan Allah ta'ala ya halitta ma amma dai duk abin da kai aikin Allah ta'ala ne to sai suka ce a'a ya Allah ubangiji zai halicci sako kuma wani ya aikata kuma ya masa azaba suka ce babu adalci wannan mun ga ne suka ce adalci shine a ce bawa shine yake halittar aikin sa kowa kaga ya aiki shi yayi wa kansa shi ya halicci kayan sa to anan akwai implication guda biyu na farko kenan akwai wani halitta mai halitta wanda ba Allah ba sannan an korewa Allah ta'ala ilimi mun fahimta domin kenan Allah ubangiji bai san abin da zaka aikata ba har sai ka aikata wanda wanda kuma ya saba wa zahirin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi ya alam ma baina aidihim wa ma khalfahum ya alam ma baina aidihim shine abin da zaka yi gobe da jibi har kamu duk Allah ta'ala ya sani wa ma khalfahum abin da ka baro a baya tun daga ran da ka zo duniya duk abin da kai Allah yana sani ya san shi har zuwa yau to kuma daga nan har ka bar duniya kuma Allah ubangiji ya sani duk abin da zaka yi har ka mutu Allah ta'ala ya sani zaka shiga aljanna zaka cika da imani ba zaka shiga aljanna ba a ina zaka duk inda abin da zai same ka duka Allah ta'ala ya sani kaga kenan idan ka ce ai Allah bai san zaka yi ba sai da kai da ka kamo hanya Allah bai san cewa masallaci zaka sai da ka zo tukunna sai ce okay ashe masallaci zaka shine abin da yake nufi shine al'adil kaga wannan in ka dauki al'adil haka kaga shi ba ma'ana bace mai kyau amma an dukunku ne abin an sa shi a cikin wani kwanso mai kyau mun fahimta to sannan sai al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar manjila bainal manjilatayn wannan ita ce ma mas'alar farko ta su cewa idan mutum yayi fasikanci kamar mutum yayi zina ko yayi shagiya ko yayi sata sai su ce a wannan shi ba mumini bane kuma ba kafiri bane ba amma kuma in ya je lahira Allah zai dawamar da shi a wuta shine manzila bainal manzilatayn shi ba musulmi shi ba musulmi ba mumini shi kuma ba kafiri ba za a ce masa kafiri ba ko ba za a ce masa mumini ba dan haka yana manzila bainal manzilatayn yana wani guri tsakanin gumel da Hadija annan ya samu wani guri ya tsaya shi bai yi can ba shi kuma bai yi wannan ba to kaga wannan ba wanda ya faɗi wannan ahlus sunna suka ce a'a ana iya samun mumini kuma wanda yake da laifi muminin da yake da laifi shine wanda yake naqisul iman duk wanda imaninsa ya ragu shine zaka samu yana da fafaka amma ran da imaninsa ya iyo sama kuma zaka ayyukansa na kirki sun ƙara yawa kuma idan ya tuba sai Allah ta'ala ya gafarta masa idan ya mutu kuma sai Allah ta'ala ya sashi aljanna Allah ubangiji babu laifin da baya gafartawa kowane laifi Allah ta'ala yana gafartawa duk laifin da kaiwa Allah indai ka ce ka tuba ka daina kuma kai da gaske ka daina din Allah ta'ala zai gafarta maka to sai alwadu wal wa'id alwadu wal wa'id su suna ganin idan Allah ta'ala ya ce in kai aiki zai saka aljanna to a gurin su fa in dai kai wannan aikin dole sai Allah ya saka aljanna mun gane idan kuma ya ce in kai yin aiki kaza zai maka azaba to a gurin su in ba kai wannan aikin ba dole sai ma azaba shine alwa'd wal wa'id shi ku Allah ta'ala ba a masa dole ko ana masa dole kuma ba wanda zai ci tsaye Allah ya tambaye shi saboda me kai kaza abinda malamai suka tabbatar shine masana na Allah suka ce in Allah ya ce in kai aikin kirki zai saka aljanna in dai kai sai ya saka wannan alƙawarin Allah baya tada shi kwata kwata amma in kai ba daidai ba in Allah ya ga dama sai koda ya ce zai maka azaba yana iya cewa ba zai suka ce yanzu saba irin wannan alƙawarin ba ta waya bane kamala ce in kace zo zan maka duka sai ka zo ban maka dukan ba ai ba za ka tafi ba kana cewa ai baya ba shi da alƙawari yayi ko za ka fada za ka fada ba ai wannan kamala ce ma ka ce za ka yi azaba kuma sai ba kai ba a gwada zai nuna eh kana da tausayi kana da kaza kana da kaza kana da kaza mun gane to su a gurin su alwa'id in dai Allah ya ce kar kai kaza sai kai to dole ne akan Allah ta'ala sai ya maka abin to irin wanda zaka samu akwai su a cikin ash'ariyanci akwai wajibatu na Allah ta'ala akwai wajibat ko za ga su a cikin qawaidin ku ne nace ku ne ma akwai wajibat fi haqqillahi ta'ala a ka'ida kuma babu wani abin da yake wajibi akan haƙƙin Allah ubangiji al-qidam wajibun lillahi ta'ala al-baqa'u wajibun lillahi ta'ala al-mukhalafatu wajibun lillahi ta'ala al-qiyamu bin-nafs wajibun al-wahdaniyyatu wajibun lafazun wajibun din shine laifi amma duka abinda aka fada din haka yi amma ba awa Allah ta'ala duni in yace gabaki daya ya gafartawa kowa waye zai ce masa babu in kuma yace kowa ma azaba zai mar ai hikimar ta ce kuma adalcin sa ne ba wanda zai ce ya zalunce shi dan Allah ta'ala yayi wa wanda zai yi wa azaba ya mushi azaba ba za ka ce ya zalunce shi duk wanda kaga yayi wa azaba to da adalci ya mushi azaba wanda kaga kuma ya masa rahama ya sa shi aljanna to da rahama da jin kansa ne masa ba dan aikinka ba aikinka ba zai taba saka aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda aikinsa zai sa shi aljanna suka ce ya rasulullahi har kai yace hanni sai in Allah ta'ala ya lullube ni da rahama muna roƙon Allah ubangiji ya lullube mu da rahama amin to sannan duk wanda kaga ai mishi azaba Allah ya yi wa wani azaba to ya cancanci a masa azaban ne domin ni'imar da Allah ubangiji ya masa bai isa ya biya ko da kwaya ɗaya ba cikin ni'imar gaba ɗayanta mun fahimta to sannan sai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to da wannan kuma sun samu wannan aqida ne daga wajen khawarij don su sun yadda cewa in dai shugaba yayi ba daidai ba ai masa tawa a karkashin fadin su al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wanda mu kuma ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan dole ne kai wa shugaba biyayya fil manshati wal makrahi ko kana so ko baka so wata riwaya ta ce ko yana dukanka haka zaka hakura ka bi shi mun gane baki alayhi salatu wassalam ya ce ka roki Allah ta'ala shikenan ko dai zo karshen sa ko kuma kai ka tafi ka bari karshen ta dai kenan ko ya kare ya tafi yanzu ba ga ba har ba ya tafi dai zage zage da yake masa zai na yi ko tafi kuma ga mu dai muna ko to kuma waye fa haka ne to yanzu duk zagin da aka masa mai amfanin sa sai da wani amfani ya zo ya tafi haka wannan ma zai zo shi ma ya tafi kuma in ma bai tafi ba kai kuma zaka tafi shikenan karshen ta dai kenan saboda haka zagin ahlus sunna suka ce bai da wani amfani ba shi da amfani komai saboda ba abin da zai kara kuma ba abin da zai rage to amma su da yake sun aro wannan a wurin kawarici suka ce idan shugaba yayi ba daidai ba za a yi masa tawaye za a yi fito na fito saboda al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to wannan shine usul na mu'tazila in kun dauki wannan za ku ga ai ba aya akai amfani da ita wajen tabbatar da waɗannan abubuwa ba kuma hadisin ma akiya alayhi salatu wassalam akai amfani da shi wajen tabbatar da wannan ba to a zo a yi mu'aradar in an ce mu'arada shine cin karo ko kai checkmating wani abu kai criticizing wani abu ya zama ce criticizing da Hausa kalubalanta babu wata kalmar ka kalubalanci wani abu ko to ba za ka kalubalanci ayar alkur'ani ba da hankalinka ko ka kalubalanci ayar alkur'ani da wani gwaje-gwajenka haka da wani kwatancenka haka kawai ka kwatanto wani abu ka ce kawai wannan ya kawar da ayar alkur'ani ba a haka kwata-kwata babu ɗaya daga cikin magabata wanda ya samu mai irin wannan matsalar da kyale shi shi yasa Abdullahi dan Umar da aka bashi labarin wasu sun ce sun bayyana suna cewa babu kaddara suna cewa al'amru um Abdullahi dan Umar yace in kun je ku gaya musu ba ni ba su har abada yace idan da mutun zai zama yana da kamar dutsen Uhud na zinare ya bada shi fi sabilillah Allah ba zai karba ba har sai ya yarda da kaddara saboda me saboda annabi yace kaza 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 ya karantar da shi ya karanto musu hadisin suka ji mun gane to irin waɗannan afkar din ba su fara shigowa cikin musulunci ba sai bayan bayyanar jahmiya da kuma mu'tazila shine abin da malaike su gama yanzu kuma abin ya fantsama yana nan da yawa mun gane akwai eti suna nan da yawa waɗanda su ba su ma yarda ma da Allah ba mun gane akwai wasu ko agnostic ake ce da su waɗanda su kuma su ma ƴan manzila bainal manzila ne su ba su yarda akwai Allah ba kuma ba su yarda babu Allah ba suna nan dai suna su ma ƴan manzila bainal manzila ne kuma waɗannan afkadin suna nan suna yawo kuma a cikin al'umma to ba a mu'arazar alqur'ani ba a challenging ko kuma a kalubalanci wata ayata alqur'ani da hankali kawai ko a kalubalanci wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali inda ya inganta ko a kalubalance shi da wani kwatance ko wani kiyasi ko wani awu ba a yi kwata-kwata magabata ba su yi ba kuma ba su ga irin wannan an yi a gabansu suka jare ba wada huhu mimman bada usul dinihim alama sammahu maqulan jahmiya da mu'tazila su sun gina aqidinsu ne akan abin da suke kira da maqulat waraddul qur'an ilai wa idan suka kamar yan shi'a ne su sai sun nemo aqida sannan kuma sai a nemo alqur'ani da karfin siyasa sai an sa shi ya goye bayan wannan mun gane kuma za ga irin abin yayi yawa har sufayen ma sun dauka suna yi ai ka bari Allah ya ce ma kai sai kai kawai kana da dalili kafin kai amma su sai sun fara tuno abin sannan sai su fita neman dalili to duk ayyukan da suka cigaba suka ci karo da ita suka ga za ta danyi dama-dama to sai an bankara ta ta dace da wannan abu to suna kiran wannan da maqulat wa qalu idza ta'arada al-aql wa ash-sharr imma an nufawwad wa imma aw yata'awwal suka ce in aka samu hankali da nassin alqur'ani ya ci karo hankali wato alqur'ani ya ce eh hankali ya ce a'a to dai ko dai mai tafwizi shine muwatsar da magana hankalin muwatsar da magana alqur'ani ko kuma mai tawili tawili shine a bankara abu da karfin tsiya dauki aya a bankara ta dolin dole sai ta bada abin da yake da bukata قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اتي مولدي كaga wannan da karfin tsiya aka samu wannan kun fahimta wannan dan ba haka Allah ta'ala yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sarfa ayar shi bai fahimci wannan sahabbai ba su fahimta ba tabi'ai ba su fahimta ba tabi'u atba'u tabi'u duk ba su fahimci wannan sai shekara 500 baya sannan wani ya fahimto mun gane shi sai suke cewa irin waɗannan abubuwan in ka zo ka yi tambaya ka ce wai annabi ya san wannan abun in ya ce ya sani to ya aka bai bayani ba kenan kana tuhumar sa ya boye wani abu ke in ka ce bai sani ba to annabi bai san abu ba kai ka sani kenan ka fa annabi ilimi ke mun gane irin waɗannan tambayoyin da za su iya hawa kan irin waɗannan abubuwan duk abin da za ka ce da hankali kawai za ka tabbatar da shi sannan ka fita neman dalili to ba za ka samu kwanciyar hankali kana nan yara su ta wasan kura da kai da dalilai kuma ba ya ji za ka yi duk ka gama zari idan kuma wani ya zo ya karanta ayoyi yana fassarawa kuma shi ne dalili fa ha'ula'i min a'zamil mujadilin fi ayati Allah bighayri sultanin ataahu to kaga irin waɗannan su ne mafiya girma wajen jayayya cikin ayoyin Allah ta'ala ba tare da wani dalili da suke da shi ba haka kawai ka ce hankalinka za ka yi haka kawai ka ce ai tunaninka za ka yi ko kuma aunawa za ka yi kawai shi kenan in ya maka kawai shi kenan in bai maka ba kuma kawai shi kenan Allah ubangiji ya gafarta wa na so a ce mun kai karshen wannan fasalin a yau amma ba zai yi ba Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa fasara abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين
اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله